Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da kasancewa a cikin wannan shiri na daurin boye. Shirin da muka ce mukan tsuguna mu kwance daure-dauren da aka yi domin an karar da mahukunta da kuma wayar da kan talaka. Duka dai domin a samu a fidda ai daga rogo. Kamar kowane mako sunana Muzammil Ibrahim ya kasance da zan jara gamar wannan shiri. To alhamdulillahi a wannan shiri na wannan rana a ai cewa unguli tayi koma gidanki na tsaimiya. Honorable ya dan yi balaguro kuma kwala biya dawo.
Gaskiya.
Honorable Amanul Ahmad Muhammad barka da zuwa.
To Muzammil assalamu alaikum.
Amma ka san barista bisa al'adar wannan shiri kuma tunda an shigo next level in mutun ya tafiya da me yake dawo ne?
Taraba.
Yau wato honorable barka da zuwa.
To shikenan ana dauka bako ake farewa.
To bako yayi sallama sai mu ga me yayi riko a hannun sa ko?
Gaskiya ne.
To sai kuma barista Umar Usman dan Baito lawyer mai zaman kansa wanda shi ma a wannan mako ya sake dawo cikin wannan shiri. Barista barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To mai sauraro kamar yadda ka ji a makon da ya gabata akwai comrade Bello Basi mun tattauna da shi. To wannan mako ya dan yi balaguro shi ma yanayin aiki kuma muna fata Allah ya dawo mana da daktar lafiya. Shiru har yanzu dai ba mu mai waya da shi ba. Waya salif to ya tafi kasashen tura.
To ya shiga next level.
Honorable kuka saba zuwa kasashen tura. Dama waya daukewa take barista.
Tana ana rumi din ta ko idan.
Yawa to wallahi dan daktar duk kamar an yi ruwan sama dauki.
To Allah ya dawo mana da shi.
To amin amin. Akwai batutuwa da muka kwana da su a wannan mako. Zan fara da Honorable Amanul Ahmad Muhammad. Sai muka ji cewa gwamnatin tarayya karkashin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta sake cewa za ta sake bibiyar dokar da ta kafa kamfanin nan na rarraba hasken wutar lantarki wanda har yanzu batun wutar lantarki ya zama tamkar cin kwan makauniya. Magana daya ake Discos, Gemcos, TCN har yanzu an kasa sanin ina matsala take. Honorable Baramu fara da kallon wannan batu na sake bibiya da ake cewa review da ita gwamnatin tarayya ta ce za ta yi na kamfanin Discos. Ya ka kallon wannan batu wani irin tasiri hakan zai?
To Muzammil abinda zaka gane duk al'ummar da take kasar nan wanda ya waye gari ya tashi ya san masifa da bala'i na rashin wuta kuma abin nan yana damun sa. Na faɗa maka lokacin da mai girma shugaban kasa ya ci zabe kafin a rantsar da shi akwai yan jarida sun taba hira da shi yace shi bai san wata TCN ba, bai san wata Kedko ba, bai san wani Genkos ba, shi abin da ya sani ne fa ya sani. Saboda haka a lokacin duk wanda ka sani yana fata magana privatization ko sai da abubuwan nan guda biyu. Magana sai da NEPA da magana sai da NITEL. An dauka shugaban kasa yana zuwa assignment din sa kedan na farko. Amma akwai wani makusancin sa ka gane wanda shi ya saida kamfanonuwan nan. Saboda haka sai ya daukewa shugaban kasa hankali.
Shi makusancin shugaban kasa ne ya saida kamfanonuka kafin shugaban kasa ya zo.
Kafin shugaban kasa ya zo lokacin shine DG na BPE. Saboda haka shine makusancin shugaban kasa sai ya nuna mishi kai ai kaza kai ai kaza kai ai kaza in kai wannan zai tsorata masu zuba hannun jari ba za su zo su zuba hannun jari a kasar ba da wannan ya samu kunnan shugaban kasa kuma yayin winning din shugaban kasa. Amma duk wanda ya kwana waye gari a kasar nan ya san bala'i da musifa da rashin wutar nan ta kawo yanzu shi yasa da suka ga uwar bari. Amma kuma Allah ya sa da gaske suke cewa za a zo a review wannan exercise din.
Wannan abun da nake nufi review din me ake nufi?
Yawo
sake dokokin za a yi a sake sabunta yarjejeniyar.
Amma yarjejeniyar tana daga ciki da dubban shekara biyar. Yarjejeniyar ita mai to aka yi shi shine multi traffic order. A cikin wannan clause din bayan shekara biyar za a zauna a review duk ka'idoji da agreement din da muka shiga da ku kun yi kun bi ko ba ku yi ba. To daga nan da aka duba yanzu bayan shekara biyar din nan kusan ba abin da Discos din nan suka yi sai dai cuta da zaluntar kasar nan da kuma talakan da yake a cikin kasar nan. Muzammil in ka duba bayan zuwan shugaban kasa an kara wa dan Najeriya wuta so biyu.
Karin kudin wuta kenan?
So biyu aka kara mishi. A agreement din kuma ba za a kara kudin wuta ba sai bayan shekara biyar. To saboda haka kuma a cikin agreement din akwai abin da ake cewa kowa a bashi mita. Saboda haka ita ma aka kasa bada mitar. Yanzu dole aka dauko dan su kamfanonuwa su suke bada mitar.
An ce ma sayarwa lai ko?
Ainihin wutar da ake basu. Wanda Genkos din suke basu ba sa iya biyan kudin wutar. Sannan kuma
so, kamfanin suke rarraba wutar
ba sa iya biya.
Idan kamfanin da yake samar da wutar lantarki ya basu.
Yawa.
Ba sa iya dauka wutar kamar yadda muka faɗa.
Bayan jejjeniyar akwai abin da ake cewa technical ability ko capacity.
Bayan aiki.
A'a. Ina da masaniya ko kuma ina da sani
ko ilimin
tafi da wannan abun. Sannan kuma akwai abin da ake cewa financial capability. Duk yadda ya je ya dawo ina da kuɗi ko kuma ina da yadda zan samu kuɗi yadda zan tafi da wannan harkar kasuwancin. To baki daya babu technical ability din, babu financial capability din, shine zaka ga an yi suspending din waɗannan discourse din su 11, amma ba wanda bai shafe shi ba guda 8. Shi ma kuma ina faɗa maka dan an samu tsayayye ne shi MD na TCN, shine kaga yana suspending din su, sai kun ba mu kuɗin nan, sai kun ba mu kuɗin nan, sai kun ba mu kuɗin nan, da wannan kuɗi kuma ake biyan su Genkos, su kuma Genkos su biya masu ba su gas, kaji yadda abun yake. Saboda haka yanzu shine ta ba su kwana 60 still su zo su kare kansu. Which is part of duk waɗannan agreements da dokoki da aka saka hannu. Amma wannan yanzu lokaci zai elapse a 7 ga watan,
zai wuce, zai kare,
zai kare. Saboda haka a yanzu zamu tsaya mu ga me zai faru. Amma dai cutuwa dai an cutu.
To branje ga barista, barista so da yawa irin wannan yarjejeniyar da gwamnatin tarayya take shiga da kamfaninnuka, ƙarshe dai talaka ake cuta, a narka kuɗi, a ba waɗannan kamfaninnuka abin da ya kamata su samar, su kasa samar da shi. Wutar lantarki ta ki samuwa, ina ga honorable kai ka gaya mana cikin shirin na an ba su tallafi na wutar lantarki ya kai
shirin trillion 1.5
trillion, barista kana ji trillion
1.5 a
shekara, aka bawa to aka ba ciki,
aka ba su Genkos din da Discos din
domin kawai samar da
wutar,
bayan kuma an sai da su zaman kansu suke.
Yawa, saboda haka in ka mai da waɗannan kuɗi zaka ga an ba su kuɗi zunzurutu $7 billion.
Subhanallah,
in ka mai da su into dollars
kuma ina wutar,
kuma babu ita,
dan da kansa shugaban kasa ce where is the power,
where is the power. Kuma abin da zaka gane shine waɗannan kuɗaɗe da wannan sayarwa har yanzu 7000 megawatts ake iya generating, ba iya distributing 4000 megawatts.
Idan aka samar da karfin wutar lantarki 7000 amma ba iya raba
4000, to in ka duba da 4000 ma za ta samu muzammil, a ce a raba ta akalla a samu watan abin da ake cewa wuta ta awa 16. To amma yanzu na faɗa maka wallahi jiya da na fitar da dare baki ɗaya Kaduna babu wuta, baki ɗaya Kaduna, kuma kullun tun da na kai gurin kwana 7 ina faɗa maka ba a bada wuta ta awa 3 ba a cikin awa 24.
To brand da kan barista, abin da ya sa maka dan yi tambayi maka koma baya, sau da yawa su waɗannan kamfanonin su suke samun riba, gwamnatin tarayya ta sayar, ta amshi kuɗin ta, ta sa alalitar ta, wayancan kamfanonin ana sa rai za su samar da wutar lantarki kuma kuɗi ake karɓa a gun talaka, wai daga dokokin ne marasa kyau, koko a'a wajen ɗabbaka su ne, koko a'a sakacin shugabannin mu ne, ya ka kalli wannan matsala?
Da farko dai zan fara yaba wa shi yunkurin gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari na wannan ƙoƙari da ake yi a sake karɓo waɗannan kamfaninnuka na rarraba albarkatun wutar lantarki. To da farko abin da ya faru, ka san sakamakon gazawa ɓangaren gwamnati rike waɗannan abubuwan da ya shafi samarwa da rarraba ita albarkatun wutar lantarki, shi yasa gwamnati ta yanke shawara cewa ya kamata ma ai privatization din waɗannan kamfaninnuka, ma'ana gwamnati ta saida shiyarta a bawa 'yan kasuwa dama, saboda ka san wani abin idan gwamnati tana rike da shi to akwai dukkan mai yiwuwa cewa duk kuɗin da yake shigowa wasu tsirarin mutane su sace. To sai ake tunanin aka bawa 'yan kasuwa dama suka shigo suka sa jarin su, to su ba za su bari wannan abubuwan ya durkushe ba. To kuma
wannan shine hikima,
wannan shine hikima. Kuma yarjejeniya aka yi, dama already da akwai dokoki da suke shafi harkar privatization da commercialization, sai da hannayen jari da abubuwa da gwamnatin tarayya ta mallaka, wanda kuma akwai hukuma wacce ake kira da BPE, ma'ana Bureau for Public Enterprises. To wannan hukumar nawunta ne ta saida waɗannan abubuwan, to an riga an sayar. To amma rashin sa'a da aka yi, maimakon gudun da aka yi, sai aka yi gudun gara, aka fada a zago, an gujewa satar kuɗi da ma'aikatan gwamnati suke yi na irin waɗannan hukumomin, sai kuma aka ba wasu tsirarin 'yan kasuwa wanda su kuma wasa wuƙaƙensu suke yi akan talakawa. Kamar yanzu ka ɗauki wannan harkar rarraba wutar lantarkin, talaka duk lokacin da wata'i da za a biya wannan wutar lantarki, talaka zai ga jami'an NEPA sun zo. In kuma mai harka da
jami'an Ketko barista,
to Ketko jami'an Ketko sun zo a nan kamar Kano state. In gidanka mai mita ne, kana zaune kuɗinka yana ƙarewa, muɗis zaka ji an ɗauke wuta. In kuma mai biyan bil ne kai, kana zaune za a zo a datse maka wuta. To amma ita gwamnati zargin da take yi, in an ka karɓi waɗannan kuɗaɗen daga hannun talakawa, to waɗannan kamfaninnukan ba sa iya remitting ɗin kuɗaɗen, ma'ana ba sa iya kai kuɗin kuma su su siyo wutar da suke. Ka san su waɗannan kamfaninnukan irin su Ketko da su waɗannan waɗanda duk in aka haɗa su kake kiransu da suna disco, ma'ana kamfaninnuka ne da suke rarraba wutar lantarkin, za su siya a wajen gwamnati sannan su rarrabawa su masu sha. to sai ya zamanto su ba sa iya biyan gwamnati kudin su. To kaga indirectly zaka ga kamar wata saniyar tatsa aka ba su, su tatsa talaka kuma ba za su iya remitting din revenue su biya gwamnati
hakkin ta ba. Amma an ba su tallafi. An ba su tallafi.
To kuma har aka zo jallin da ka gane ko ita inda gwamnati take zuwa ta samu wannan wutar inda ake generating din wutar
su Gemcos kenan
sakamakon rashin biyan su da ake yi su ma ba sa iya samar da wutar da ikamata har generation din yayi dropping da wasu certain megawatt to saboda haka yanzu wannan kokari da federal government take yi na cewa waɗannan kamfaninnukan da aka siyan musu da shayoyi a cikin wannan harkar rarraba wutar lantarki za a sake dauko wannan jadawalin contract din a sake bibiyar sa idan da akwai yiwuwar a mayar musu da kudaden su sannan gwamnati ta yi takin oba waɗannan abubuwan su dawo mallakin gwamnati inda har misali kaga gwamnati koyaya ita ta samu kuɗi ta san kuma yadda za ta aikin tashi domin ya amfani al'umma to wannan kokarin da ake yi ni ina ga kokari ne da ake maraba da shi
amma barista ban sani ba ko honorable chief wani abu wai review a saki bibiyar doka a Nigeria irin wannan tsarin kwalliya ma tana biyan kudin sabulu tunda mukan ji an yi an kuma yi an saki a bi doka a saki bibiyar
eh shi wannan da yake ba doka bace
to
wannan yarjejeniya aka yi tsakanin gwamnati da ƴan kasuwa
a doka shi wannan
akwai doka da ta kafa shi sai da kadarorin harkar gwamnati to yanzu ai yarjejeniyar za a yi review yarjejeniyar da aka yi ta siyarwa ita za a zo a abun nan din to tunda ba za ku iya dauka abun nan ba bari mu dawo muku da kudin ku mu mu sake takin over din waɗannan abubuwan
to barista honorable kaji
eh to wannan dama shine ka san kamar yadda yake fadan aka sai da waɗannan asa sa hukumar hudun su hukumai wanda suke saka ido kuma suke bibiya kamar su wanda suke saka idon su ne NEC NDRC su ne suke bibiyar su kuma kaman wanda yake sayo wutan nan ya sayar musu sune Embet to kaji yadda aka babballata aka karkasa ita NEPA din amma su na fada maka an ba su kwana 60 kamar yadda nake fada maka kwana 60 din nan zai elapse shine bakwai ga watan gobe yawa to shine za a duba a gani a kai ku zo ku kare kanku mu muna charging ku da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza so saboda haka ku zo yanzu mu zauna mu kare kanku kamar yadda ake fada in suka kasa din ita kuma sai a zo a zauna a ga gwamnati a'a mai musu da kudin su za su yi ko kuma a'a wani sabo wanda zai zama hannun jarin shi za a ji a nemo saboda akwai agreement wanda shugaban kasa ya saka hannu
yarjejeniya
wanda suka saka hannu kwadaki da company na Jamus Watson Cement su ma wanda ake cewa za su samu da wutan nan so amma shi wancan agreement din bai fito a fili ba mun ga a'a menene agreement din da za a zo a'a
ba su bayyana ba kenan
yawa generating wuta za su yi
ko distribution
ko kuma distribution ta za su yi shine ba mu sani ba har yanzu
so kuma transmission
ko kuma transmission exactly amma kar ka manta a transmission din last month an ciwo $3 billion wanda World Bank ta bamu wanda za a zo a gyara magana transmission din
Allah ya kyauta abubuwan da yawa a cikin makon nan da ya gabata mun ji shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi wasu kalamai ya ce majalisun dokoki musamman majalisar wakilai a irin kudaden da gwamnati take basu na su je su ayyukan mazabu da ake cewa constituency projects ya ce a cikin shekaru 10 sun kashe adadin kuɗi ɗaya har trillion naira har ma ya ce bincike ya tabbatar da kudaden nan da aka yi aikin nan babu wasu ayyuka da aka yi a lunguna da sakuna na fadin Najeriya wannan ta sa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce ya umarci hukumar nan ta ICPC lallai ta bincika ta gano kwangilar da aka rika rarrabawa suwa aka bawa sannan da aka bayar a ina aka yi waye da waye yake a ciki kafin je ga honorable barista kaji furucin shugaban kasa Muhammadu Buhari me zaka ce
a wannan shi ma abun maraba ne saboda ala kullu halin mutanen da suke da wakilan al'umma waɗanda kuma an zabe su ne domin su kare interest din al'umma ka gane ko ƴan majalisa zaka ga mutane ne da suka fito daga kowane sako da lungu na Najeriya kuma a matsayin su na wakilan al'umma su ake da tunanin cewa in al'umma sun shigo ta matsala to su ya kamata su fara sani domin su kawo ta ga attention din ga masaniyar mahukunta to kuma ka san primarily aiki na farko na ƴan majalisa sune su yi doka dokar da za ta kawo ci gaba ta kawo sauki ga al'umma to su ma sai suka ga ana cin wannan ganimar demokradiya suka dage baya daga cikin aikin dan majalisa a bashi kuɗi ko kuma ije nemo wani sai dai kawai ya je in nemo al'ummar su aiki da suke ganin suna da bukata
barista kana cewa kuɗin constituency aikin mazabu babu shi a doka
abinda nake cewa aikin dan majalisa shine yayi doka
na'am
kuma aikin executive sune su je su yi aiki
da zartarwa
da zartar da aiki to saboda haka su ɗan majalisa a duk duniya in ka dauke Najeriya ka gane ko wannan aikin suke yi to sai suka ga ana ta watanda da dukiya al'umma a kasan nan to saboda haka su kuma su suke da wuka da nama wajen yin doka sai suka yi wa kansu kagindi ya za a yi a kirkiro wani abu constituency project da za a dinga yi wa mazabun kowanne daga cikin su aiki ta haka kowanne daga cikin su zai samu abin da zai zuba aljihun su to kaga wannan abubuwa system ne dama da zaka ga tun daga farko an kirkiro shi ne ba dan al'umma su amfana ba sai dan su su amfana idan to sun azurta kansu da shi to shine yanzu shugaban kasa watakila kiraye da ake yi watakila kuma a dagewar da yake so yayi akan wajen cin hanci da rachawa irubin din wannan abin cewa to daga shekara 10 zuwa yanzu an kashe kimanin naira trillion ɗaya ga wannan abin da ake kira da suna constituency project kuma yanzu duk inda ka zo sako da lungun Najeriya zaka ce a harkar wannan issue din constituency project din kulliya bata biya kudin sabulu ba
yawa thank you ne ba za ka ga an san anguwa wai an samu muku ruwan amfani
babban capital project da zaka iya nunawa a garin nan ni ina ga sai wannan gadar ta hanyar Tanado
wanda aka ce
Ladi eh to shine zaka ce babban wani aiki da wani dan
to ai tama ba constituency bane
to kaga in ma ba constituency bane
ba constituency bane capital expenditure ce
okay
na matsayin sa na deputy chairman na works a lokacin
to kaje wa
to kaga idan ka dauke
ba constituency project
yanzu idan ka dauke
wanda ka sanatoci na kamar majalisar wakilai
eh haka
to yanzu idan ka dauke wannan abun nan din kaga ma ita ba a constituency project din take ba a shekara 20 da aka yi ana mulkin democracy radiya me zaka nuna ka ce ga wani gagarumin abu da aka kawo to menene
a jefi angoni nakan ga ainihin tanki amma a jikin tankin an sa donated by honorable wani
to ai kaga
ko kuma a samu wata makaranta islamiya sai a musu rumfa a buga kwano ka ce donated by honorable wani
to kaga to yanzu kaga yanzu wannan abun nan din ai kaga ai ma rumfa ko ai ma borehole a ce donated by honorable wani kaga ai yana nufin a aljihunsa itir mutsaye debo kudi ya taimakawa al'umma to saboda haka tunda aljihunsu suke yi to yanzu mu muna goyen bayan matakin da shugaban kasa ya dauka hukumar ICPC ta binkita kowane sako da lungu a shekara 10 nan kuma shekara 10 nan da aka ce a binkita cewa an yi almundahana da wannan kudade trillion daya shekara 10 kai kadan ai yau Najeriya shekara ta 20 da shiga mulkin demokradiya to kamata i tun daga 1999 to date wannan kudade da aka dinga ba yan majalisa na constituency project a binkita a ga me suka yi a binkita a ga suwaye yan kwangilan da aka bawa nauyin wannan aikin duk wanda aka kama shi a matsa shi sai ya amayo dukiyar al'umma da ya handime a dawo da ita a baitul malin gwamnati ko kuma a dawo da ita ayyukan da aka lissafa za a yi saboda kamar yanzu mutumin Kano kudin da aka mata a yi wa yan Kano aiki kuma ka sake cewa a mai da shi a baitul malin gwamnati ai kaga ka cutar da Kanawa saboda haka duk wanda isa ta a matse shi a kwato kadarorin sa da abubuwan sa da isya da wannan dukiyar al'ummar a zo a yi aikin da aka bayar a yi tun ful azal
to bran je ga honorable kafin mu shigo shirin nan mun fara tattauna da kai ma akan wannan batu
na'am
trillion daya a shekaru 10 kuma aikin mazabu
na'am
shugaban kasa a kalaman sa ya nuna ba fa ayyukan nan ba a yi su ba
to ka san shi na farko na fada maka shugaban kasa watin kar abin ya girgiza ƴan Najeriya magana ake kamar da barista ya faɗa na shekara 20 chip in ka hado na shekara 20 ba trillion da ake magana ba 2 trillion ake magana
ya karu kudin
eh a 2 trillion ne in ka dauki shekara 20 wancan shugaban kasa na shekara 10 ya dauka 1 trillion amma na shekara 20 ne saboda haka kullun abin yana da tafiya ne yana da lalacewa in kuma ka matsa kudin nan na faɗa maka because yau mai gida ta san magana dala in ka maida su into dollars in ka dauki tun dala tana naira 120
akai wannan abu
aka fara towa har ta zuwa yanzu 300 da wani abu so in ka dauki abin da ake cewa cumulative average din zaka ga an
tattara matsakaicin
tarin kudin to zaka ga an kashe dala
biliyan
10
dala biliyan 10
a shekara 20 so kaga duk shekara ana zancen $1 billion kenan to shi yasa shi kansa abin ya girgiza shugaban kasa da ICP sai abin da ake cewa random sampling ta dan jifa ba ko ina ma ta shiga ba tsilla ta dauki 6 geopolitical zone ta sampling method
western san Nigeria kadan
yawa guda shida din ta abin da ake cewa sampling method to da shi ne ta samu wannan data din ta gaba abin da ake kuma ba abin da ake din saboda haka waɗannan kudi in ka duba 2 trillion ba ai aikin biliyan 200 ba
ba yakin biliyan
100 ba
in aka hade na kasar gaba
ba ki daya ina tabbatar maka trillion 1.8 ta zirare aljugun sanatoci da ƴan majalisa amma su ma yanzu abin da suka yi kukan kura ko kuma suke bayani su sanatoci
an ce sun yi magana sun
magana da suka yi sai suke cewa ko kuma ni in arbakin su in ci musu albasa sai suke akwai wata rawa da tura suke sunanta tango
tango
nan baka yinta kai kade sai da mace
shine suke ajuya nan akama
yau akama yau wato da mace da miji so it takes two to tango
me kenan
su abin da suke nufi ka gane in bera mana da sata
daddawa ma tana da wari
tana da wari
to ina su da wari yake
nan da su ne executive suka yi
wato ƴan majalisa da bangaren shugaban kasa
da tawagar zartarwa shi sa suka ce shugaban kasa abin da muke so ka tambayi ministocin ka su ma ka tuhume su wannan kaga magana ce ta gaskiya ka tambayi MDMDs na forest status ka tambayi executive secretary na forest status ka tambayi DG na forest status
amma ba tun ya ba kafa ba
wannan
ya ba inda aka ba ɗan majalisa zai aikin mazaba kuma a ce a tambayi minister
eh dalili abin da yasa ai waɗannan kuɗi suna zuwa ministries ne ka gane yawa suna zuwa forest status ne suna zuwa agencies ne saboda haka su abin da suke fadawa ai su kai nuna za su yi amma executing shine payment kuma waɗancan ne duk executive
yamma da lissa nuna suke ga inda za mu
yi
amma biyan kuɗi
yawa duk waɗancan
ne yawa
amma karka manta kusan kashi 90 na ayyukan da ake yi kusan da tara duk kamfanonuwan su ne suke yi
kamfanonuwa
yawa ƴan majalisun da su senatoci abin da yake faruwa kenan one of the illar da aka yi kasar nan kenan shi yasa kaga ake samun abin da ake cewa abject poverty
saboda
mummunan talauci mutum ne ya dauke miliyan 14,500 a wata
dai
ya dauke kadai dai ya dauke miliyan 13,500 a wata sannan kuma ka san abin da ake cewa kasa mai tasowa irin development country so shi kuma tattalin arzikin mu gwamnati ce take motsa shi to wannan motsawa ana motsa shi ne da abin da ake cewa capital expenditure irin waɗannan ayyukan to ayyukan ma baki ɗaya dan majalisar ya hijacking din su shi yasa kaga ba ayyukan ga kuɗi an fitar da su sun hada baki da su da
wannan ƴan kungila ga suna gefe suna
amma
ba aiki
saboda haka shi yasa kaga da su da executive din sun hada baki ana zirare waɗannan kuɗi sun san yadda suke bococi sun san yadda suke raising certificate duk a damatin wannan kuɗi kar ka manta akwai magana da shugaban kasa yake magana ta NDDC ita ma ita ma tana nan wurin trillion uku ake nema a wurin
akwai kula da national
level akwai senator guda ɗaya wanda su sun ki ambata sunan sa abin da ya aiki kwan gida guda 300 bai guda 10 ba an biya shi kuma kudin guda 300 din
amma shi kwan gida ɗaya 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 har
guda 300
sau 300
shi kadai
amma a cikin 300
nan yawa shi yasa nake ta ƙara tunasar da kai Muzammil shugaban kasa yake cewa kwata kwata inda arziki yake a kasar nan jihohi guda 4 ne
inji
shugaban kasa da aka economic summit kwanan nan amma bai fade su ba amma mu za mu fade su Lagos ne Ogun Port Harcourt Enugu
ina kana
gane ba babu magana Kano ko ba gane ba babu magana Kano saboda dama ita ta gama yin warwas magana tattalin arzikin ta tun an karya
shi biyar kasuwanci
ba ke jama'a sai kuma capital wanda Abuja ko ba gane ba nan ake watanda saboda haka kaga tsakani da Allah magana constituency project din nan in ba za a daina shi ba Muzammil abinda muke ba shugaban kasa shawara da kuma muku kusantar su tunda waɗannan suna jimu shine mai shugaban kasa ya kirkiri agency na wanda za su kula da wannan ayyuka musamman ko kuma ya presidential liaison officers muna da rashin abin yi ka gane
shi mai presidential liaison
officer wakilin shugaban kasa kamar shugaban kasa ne a jiha
ofisoshi na wakilan shugaban kasa
na shugaban kasa ka gane daga nan a dauki legal officer a dauki quantity surveyor a dauki civil engineer a dauki admin officer wanda za su dinga zagaya mazabin nan ka gane sannan duk wata shugaban kasa ya ba su audience so dai su
zauna
ya saurare su ba kuma aikin constituency ba har aikin gwamnatocin tarayya kamar yanzu na NNDC din nan kamar power kamar titina duk su ba shugaban kasa
da labaran
me ke faruwa to ina tabbatar maka da farko zaka samu ingantaccen aiki kuma na biyu za a gama aikin nan in time ne uku kuma magana cin hanci da rashawa akalla za ta sauki su ma a ce kansu sai sun yi vetting ko ba gane ba waɗannan certificate ko contract din kafin dan kwangila ya samu payments din sa ina tabbatar maka za a samu sauki because an san directly abin nan din zai je kunnan a shugaban kasa
to Allah ya sauki alamu ne suna nuna kamar su ƴan majalisar su ma ba su san a gyara dalili ko shine mun ga yadda a majalisar dattawa barista a kwanakin baya sanata Rota Sokarocha ya miƙe ya ce yana da kuduri sai ce shi yana ganin kowace jaha da take kawo sanatoci guda uku sanatan ya koma guda ɗaya
gaskiya
ai ko yana nan magana suka mai da shi shashasha ma suka ce kai a gurin aka kashe maganar ba su zaki kallon
ai kaga tun kafin Rocha Sokarocha zaka ga manya-manyan ƴan Najeriya masu tunani masu hangen nesa kamar har su General Ibrahim Babangida sun yi wannan tunanin idan ka ɗauko a majalisar dokoki da kuma Senate virtually zaka ga duk irin aiki da suke yi to a irin kiraye-kirayen da su baban gida suke yi cewa to ai ya kamata a koma yanzu unicameral legislation ma'ana majalisa guda daya ka fuskanta ko maimakon a ce ga mu da yan majalisar wakilai ga sanatoci to kamata ai a dunkule su waje daya a koma majalisa daya sannan kuma duk wannan huge amount of money
kudin
talakawa da ake diba mai yawa allowance din gida allowance din motoci sitting allowance da komai gaba daya a rushe kamata yi a ce sanatoci din nan kamar inda wasu kasashe suke ba masu da albashi da duk waɗannan yan majalisu sai dai kawai a ce duk zama da za a yi a ba wa mutum sitting allowance allowance din wannan zaman ragowar duke a ɗebo a yi wa talakawa aiki kuma kamata yi in za a yi wannan dokar da za a yi canji duk sanata ko dan majalisa ko ma menene sunansa i zamanto abin da za a bashi allowance din wannan sitting din kada ya wuce minimum albashin 30,000 din nan so uku
din zama
to ga wanda zai yi ni yana yin aiki alaji ga wanda zai yi ni yana yin aiki
kuma a wata
an dauko ne a dauko 30,000
wanda zai canja dokan nan za ta wahala canjawa because ina gani a constitution din mu ba akwai referendum ku ne lauyoyi
to shi menene referendum tare da
ra'ayin yan kasa exactly
su faɗi me suke ba bai wannan lokacin janatan ba
a bai ba
wato ka fuskanta ko ita majalisar nan da kake gani kamar inda na gaya ma su gani suka yi ana watanda da dukiyar al'umma suka yi kokarin sai an shigo da wannan ishu din constituency project amma duk da haka gradually an fara samun masu kyakkyawan tunani kamar yanzu irin su Roches Okorocha din da suka fara wannan tunani to fatan da muke yi Allah ya kai mutane nagari masu tunanin Najeriya da tunanin al'umma a zuciyar su ba waɗanda suke tunanin aljihun su ba amma in haka za a ci gaba fuskanta ko kudaden da ake kashewa a wajen gudanar da gwamnati da bangaren majalisa da bangaren ofishin executive ofishin shugaban kasa da makarrabansa a ce yau sun debe kaso mafi yawa to wata ran in ba a yi sa'a ba sai an karye tattalin arzikin Najeriya i zamanto ayyukan da ake yi wa talakawa ba zai iya yiwuwa ba sai dai su kuma welfare da luxury din su jin dadi da walwalar su shi kadai za a iya gudanarwa
da kai ga haka ai to in ka duba yanzu shi talaka din naira ɗaya da Najeriya take samu bai da haki a cikin sa
din naira ɗaya
wallahi bai da haki
bai masa komai
bai mushi komai da ita abinda ake yi kawai ana gudanar da gwamnati ne ana biyan bashi shi kuma abinda za a taba mushi cewa ake ana rantowa kaga
ai an fara masa nauyi
yawa ana kara mushi nauyi abinda yake faruwa kenan kuma magana da kake barista gafiya ta tsire da na bakinta kar ka manta banda constituency projects din hatta in ka je opposition gwamnatin duk waɗansu manyan ayyuka projects din sai kaga su senatoci nan suna kara kaina da majalisar wakilai su suke ta yin ayyukan shi yasa na faɗa maka zaka ga akwai wannan extreme poverty din wanda wannan kishi wanda aka samu a First Republic babu shi yanzu wanda aka samu ta biyu babu shi wanda aka samu na uku babu shi saboda a lokacin akwai kana'a akwai wakilai da su ce je ka akwai kuma tafi Kano wani shine dan kwagila zo kai aikin nan wani shine dan kwagila zo kai aikin nan su za su nemo kama amma yanzu na faɗa maka sai dai a ji shiru misali na Kano ina faɗa maka na Kano sai dai ya dauko mutumin Lagos ba zai ma wai so dan uwan sa ya samu arzikin ba ma sai dai ya dauko Inyamuri ko Berebe ya bashi wai kar ya san wai me yake ciki ko ba gane ba
kuma da kaza yanzu wannan duk irin wannan halin da ake ciki a cewa gautin yana majalisa yana da kamfanin nukan kwangila ya zama sarkin handuma duk wani abu da izo shi zai handume shi ya ba baki ne to zaka ga ya saba wa mata na datana danda kundin tsarin mulkin Najeriya ita na dinciya duk wanda yake rike da madafin office to ba a yadda cewa directly ko indirectly ya engaging ya shiga cikin wani harkar business ko kasuwanci ko kuma wata sana'a wacce za ta ci karo da wannan aikin nasa kawai abinda doka ta yadda shine mutum zai iya noma to saboda haka kaga duk wannan abubuwan da yan majalisa da shauransu da suke yi a ce ga dan majalisa amma kaga yana yayi registerin din kamfanin nuka sama da 30
to amma barista
kaga minister
barista me yasa gwamnatin take masa register da kamfanin nasu
to ai akwai abin da ake ce masa fronting ka gane ko mutum ne nan yake sanya yi abu to amma sai isa ni kabi ya rufe fuskar sa ya dauko wani dan kasuwa ije yi register abin da su a yi register abin da sunan dan kasuwa amma komai da komai na me wannan rike da madafi
iko ne account din shi yake saka hannu
ka fuskanta ko to saboda haka kuma zaka ga ministoci suna da waɗannan kamfanin nukan zaka ga manyan directorci suna da su ɗan majalisa suna da su saboda haka duk wannan abubuwan da ake yi duk wani arziki da zai fito a ce an bada aiki kaza zaka ga waɗannan da suke sama to su suke taruwa su handuma da babake ne na wannan arzikin ba zai je a jiun talaka ba yanzu ka duba scandal din abun kunyar da ifaru ba da dadewa ba ayyuka ne waɗanda ake ganin waɗannan manyan ayyuka idan aka raba su ƴaƴan talaka suka samu to duk gidan da aka samu irin wannan aikin zaka ga watakila gidan ga mutum ɗaya in ya samu wannan family za a iya rike su kuma dan fita daga bracket din talauci
wannan aiki ne wannan
kamar irin abin da ya shafi irin su federal illar revenue da makamancin haka wanda kaga abubuwan da aka yi ta surutu kwanakin baya a abubuwan da aka kawo aiki aka handume aka ɗebe gabaki ɗaya kusan aka ɗauka aka bawa shugaban majalisar dattawa wanda shi ma abin da ya janyo wannan rigimar har ƴan Najeriya suka san wannan rigimar shine batawa da aka yi tsakaninsa da abokanansa da aka kawo maimakon ya jefa wannan daya wannan biyu wannan uku shi sai handume ya kai garin su wanda kaga abin kunya da aka yi farko-farkon gwamnatin nan mai ci amma a zangon farko lokacin da aka zo dauka ayyuka a bangaren da isafi Central Bank zaka ga da mutanen da suke tare da gwamnatin da waɗanda suke da ƴan adawa sai ga sunayen ƴaƴan su Atiku Abubakar ƴaƴan su Mamman Daura ƴaƴan wannan manya-manyan mutanen kuma
to ko sune cikakkun
ƴan kuma ƴaƴan talakawan da ake da suka tsaya suka raba dare suka tsare suka raka suka tsaya aka kirga a gaban su sai gashi an hana su sai wannan abun da to kaga akwai bukatar cewa a gyara waɗannan lamura
abubuwan da yawa ba za su kare ba honorable sake dawowa kanka
na'am muzumin
har yanzu dai muna maganar batun cin bashi
gaskiya ne
Najeriya fa ta zama jirgin dankaro
ta zama jirgin dankaro
indai ana maganar bashi bashi yawa yake kullun yawa kuma kwanan sai muka cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sake ciyo euro miliyan 500 haka ne ko
wannan haka ne tabbas
za a rabawa ko kuma ga bankunan bayar da rance
eh ga bankunan Bank of Industry
to
to banki wanda zai haba kamar masana'antu
masana'antu
shi aka je aka ciyo wannan bashi na euro miliyan 500
to shi
gwari-gwari in ka mai da shi into naira kana zancen biliyan 200 kenan
naira
biliyan 200 so kamar yadda muke yi a program na Muzamir kuma muke ta fada wa shi wa watan su mukusanta na shugaban kasa baki daya sun dauke mushi hankali ko ba gane ba bai san masifa da bala'i da danger da kasar take ta fadawa ba saboda nutsewa take ta yi kuma kullun kai mono economy ne da kai
mono wato tsari da zaki mai fuska daya
shine gurbataccen mai kawai kake fitarwa kake isarwa kasuwar duniya kuma gurbataccen man nan da shekara 10 sai ka nemi mai sayan sa karasa
ba da ni amfani da shi
ba da ji ni amfani da shi ba zai kariye ne saboda duk inda zaka kai kasuwar sa su sun daina amfani da shi amma kullun cewa suke shugaban kasa a je a cuba shi kar ka manta nake faɗa maka Zainab Shamsuna last month a summit na World Bank an je an bata bashin biliyan 3 a maganar transmission ga kuma
biliyan 3 ku ita ko
in ka dora akan can yanzu ana bin mu ko ba gane ba trillion in ka dora akan wannan in sauka fara karba 28
trillion
28 so in kai wasa
ya haura da biyar din da muke faɗa
ba in kai wasa gwari aka gangaro by December in bai wasa ba na faɗa maka ko kuma first quarter na January sai an zo ana bin mu bashi na dala biliyan 100 misali yanzu 500 million euros din nan me amfanin aje a ciwo bashi bari in faɗa maka inda za a samu kuɗin nan Muzambil da shugaban kasa yana da mashawartan da yayi ko kuma ya nemi shawarar Economic Advisory Council ɗin dai
ina suna ba shawara
yawa ban sani ba nace da ya nemi shawarar su ko ba gane ba ko kuma ya nemi mashawarta mahankalta wanda kasar take gaban su Muzamil na farko akwai AMCON ɗin nan akwai basussuka da individual suka ci da company da waɗansu mutane dududu ba su fi mutum 50 ba abinda ake bin su a kasar nan trillion 5 naira
su wayannan mutanen
su mutanen in ka mai da shi trillion 5 ana bin su dala biliyan 15 dala biliyan 15 kasar da take neman bashi ko ba gane ba
amma su bai wancan mutanen
da suna nan kasu nan na faɗa maka duk list din su da komai
nan bankunan suka cike
nan bankunan suka je suka ciwo su ne bankunan nan su Intercontinental Bank su Oceanic Bank da sauransu wanda na faɗa maka saboda kar kasar ta kare da ni da kai masu sile 5 naira 1000 a banki mu shafu shine wannan sarki namu sarki Sunusi yayi hangen nesa shine ake
yana gwamnatin banki
yana gwamnatin central bank shine ya create wannan company Amcon wanda abinda ake cewa toxic assets duk sai suka mallaki waɗannan
bankuna toxic assets
watin ba su suka ko ba gane ba wanda suka zama kamar sun shiga abinda ake cewa bad debts to saboda haka duk sai aka mallaki wannan wannan kokari da suke tayi kwanan nan shugaban kasa ya sa musu doka dan a dada karfafa su yadda za su karbi wannan bashin to kaga it's very simple sai aka fa tax force ne yadda za a tilastawa mutanen
da
su ba da wannan kudaden in ka duba kware da
gaske
akwai minister wannan satin zaka gani abinda aka karba kadarsa ta 1 billion naira in ka duba wancan watan gwamna na Cross River tsohon gwamna Donald Duke ya biya naira miliyan 300 duk akwai irin su in aka tattaro waɗannan kuɗi Mozambique ba sai an ciwo bashi ba
sai a gefe guda kuma ina wayancin mutane da kace kamfanonin da suke hakan man fetur na kasa
a'a wannan nake faɗa maka wai ina faɗa maka wannan magana bashi kaga kamata a
wannan su ma kashi ana bin su bashi
exactly za mu zo wannan shi da nake faɗa maka a wannan kuɗi na Amcon nake faɗa maka misali na faɗa maka waɗannan kuɗi sai a karkata su sai a dinga saka Bank of Industry din su kuma suna ba micro and small medium masu kananan masana'antu su ma kuma tare da matakan da yadda za su dawo da nan ba su suka na farko kenan in ba za a yi wannan ba kuma Mozambique muna da kudi a pension
na da pension
watan wurin pension muna da over 9 trillion a wurin kaga in ka mai da su into dollars kana da dala billion 30 a wurin sai a dauko wadannan kudi a fara kuma ba da euro million 500 ba ko dala million 700 a fara da dala million 200 ko million 250 saboda kasar da ba ta da wuta ba lalle business ka fara striving ba
ya sha
ba saboda haka sai a fara da kananan kudi amma sun yi wa shi shugaban kasa abinda ake cewa in gizo mai kan turuwa ko ba gane ba sun taba karbo waɗannan ba su suka amma na faɗa maka ba dan interest din kasa bane a gaban su selfish interest din su ne bukatar su ce na farko din ran da bashin nan yazo waɗannan ministoci da waɗannan makarraban gwamnatin zaka ga suna da kamfanonin su za a fara ba waɗannan ba su suka ina tabbatar maka da wannan wannan shine amma ba an yi abu bane dan Allah dan manzon sa dan kuma kasa ta ci gaba amma in kasa ce za ta ci gaba ba dalilin da zaka je ku bashi ka bada bashi bayan kana da sources din samun waɗannan kuɗin a kasar ka
su ma wayancan kamfanonin da kace
zaka shine nake faɗa maka kamfanonuwa na faɗa maka rajejeniya maka shiga
na
hakan mai din ran da mai ya wuce dala 20 za ku kara mana wani kaso daga ciki abinda muka rasa na faɗa maka a wannan shekara 20 dala biliyan 64 kamar yanzu kwanan nan an yi wa minister mai tambaya a majalisa to waɗannan kuɗi ya za a karɓo su lokacin minister shugaban kasa yana wannan hutu da private visit yace to shi ba abinda zai iya cewa shi a matsayin sa na karamin minister sai babban minister ya dawo shugaban kasa ya zauna a gabe mai shiga mai mafuta to mu roƙonmu Allah ko ba gane ba shugaban kasa ya waiwaye su su zamana sun yi fuska da fuska an tare gemu da su akalla Mozambique ko kuɗin nan aka kasa kashi 10 su taimaka su damana da kashi ɗaya ma daga ciki
daga cikin 10
to daga cikin 10
ya kai trillion ne shi kuma
a'a misali za mu samu dala biliyan 6 dala biliyan 6 na faɗa maka ya isa mu gama aikin nan na Mambila amma da za su dawo mana ma na faɗa maka da rabi to maganar railway maganar titukan nan da duk sauran
su duk
ba sai ka ci bashi ba har sai ka biya ma waɗansu
kasa irin wannan honorable kake tunanin masu bashi shawara ya kamata su rika bashi shawara kuma
ba sa bashi na faɗa maka saboda problem din da muke samu Mozambique shine kowa yake gafiya ka gane kokari yake tsire da bakinki wannan shine abin da muka rasa
kasa ran jira'in barista Umar Usman Dan Baito bashin nan kamar yadda honorable ya faɗa yana neman danna Najeriya kuma ma hasali ma ga hanyoyin da ake ganin ya kamata shugaban kasa ya bibiya idan ya bibiya kudade za su fito ba sai ya ci bashi ba ya ka kallon nan batu
a to da farko kamar inda yake a sane cewa shi bashi a kowace al'umma to abu ne da yake lalata al'umma kamar akwai karin bagarar da Bahaushe yake cewa shi bashi bashi ne da shi saboda haka
bashi
gwari ne da shi
to bashi ne da shi
saboda haka bashi kaka ga wani abu ne da mutun ya dauko wata musiba ya dora wa kansa to kuma kamar inda honorable Dazi yake cewa mafi yawan lokaci zaka ga wannan kudaden in an karbo su maimakon ma su kare a hanyar da ya kamata a je a kashe wannan kudaden suna zirarewa ne ta wajen wasu tsirarin mutane ta hanyar bawa kamfanonin su da makamancin haka kwangila ko kuma bashin kudaden da aka je aka karbo wanda kaga kamar abin da ya faru ne lokacin da gwamna Rifa'i ya nemi ya ciwo bashi yan majalisar jiha ta suka tsaya ka'in da na'in bu su yarda a ciwo bashin nan ba
saboda a ciwo bashin wannan da kake
faɗa
na Kaduna an ciwo shi an karbo su kuma abin bakin ciki na faɗa maka billahi lazi baki ɗaya aikin yan China aka ba
to
ba yan kasa ba
ba dan kasa
ko yan Najeriya ba mu da yan kungila ne
ba irin wanda ba mu da su
ba irin wanda ba mu da su ba abinda kuma ba za a iya ba to kaga implication illar karbo irin waɗannan ba su shikan ƴaƴanmu da jikokinmu da jikokin jikokinmu da za a haife su gaba, to su fa kusan rayuwarsu aka jinginar da kuma rayuwar Najeriya din. Kamar na sha faɗa a irin wannan program din, ko a irin waɗannan bankuna na cikin gida ka je ka ciwo bashi, ha kawai banki dan yana son ka, ba zai baka bashi ba ba tare da ka ajiye mai wani abu a matsayin collateral ba. Wanda kuma in Najeriya mu bamu san me gwamnati take zuwa ta jinginar ta karbu wannan bashin ba, kuma mun san suna oleta
ba su ki su fada ba. Ai shi sai na fada maka din naira ɗaya yanzu, naira din naira ɗaya da kake samu ko ba gane ba, naira kobo 70 yana tafiya a servicing debt ne.
Misali mu kadara muna da naira 100,
yawa kada da naira 100
kaso naira 70 a ciki,
yawa yana tafiya yanzu a biyan bashi,
biyan bashi naira 30 da yake aikin
a ake shi ma albashi ake biya ba aiki.
Subhanallah. To kaga yanzu wannan nawin da yake ta kawo mana na bashi na bashi na bashi, wanda zaka ga indirectly ƴaƴanmu da aka haifa
su ake barwa nawin
da su za a bawo wannan nawin, wanda wasu
ko su iya biya ko kasu iya biya mu ba mu
sani. Shine na ga ma wata kila wata ran kawai kana nan za a bada hukunci a wata kotun ta wata kasa.
Gashi abin da ya faru
ina kwana ba ya faru akan wannan bashi
PID ma yanzu suna cewa sai Najeriya ta kara kawo dala miliyan 200 a kotu an kara ajiwa.
To kaga yanzu aje Mozambique kana zaune kotun wata kasar za ta yi hukunci cewa Najeriya ta biya wannan amma
ba ran sakamakon ka dora. Ina so ne tambaya ya ina Najeriya da tsari na da komai sai kuma wata kota a wata kasa ta hukunci ya hau kenan.
To ai ka san
shi ni tawo kotun ba za ta hukunci
ba, abinda yake faruwa shi duk irin waɗannan mu'amaloli da ake shiga ka fuskanta ko duk wata agreement wani sa'in ko yarjejeniya ce tsakanin mutum da mutum ko company da company, zaka ga a cikin terms ma'ana sharɗan da yake kunshi a cikin yarjejeniyar za a rattaba hannu cewa duk sa'ilin da aka samu sabani tsakanin mai bayarwa da mai karba, to kotun kasa kaza ita take da hulumi ta saurari wannan shari'ar.
Da farko kuke gindaya kanku wannan
sharadin, ku da kanku kuka gindaya kanku wannan sharadin. Kuma kaga ita duniyar yanzu a hankali a hankali ai an globalization dinta, ma'ana an maida duniyar wani dan kankanin kauye. Saboda haka za a kowa ya san kowa, saboda haka a irin wannan abubuwan kaga muna da kudade a irin foreign reserve, muna da makamancin irin waɗannan da kadaloli da abubuwa. To a irin wannan a hankali a hankali in ka kasa biyan bashi ai a doka akwai hanya da ake bi ayi executing din yadda zaka biya bashi ko kai ne mu'amala
tsakanin mutum da miliyan tafi America ai
execution
din na case din PID din,
saboda
a can foreign reserve din namu yake.
Yawwa,
wato da an san da hukunci sai a cire mana
kware da directly
sai ka ji alert
sosai
koma. Yawwa, kamar inda ka san mu'amala tsakanin mutum da mutum kotu ta yi hukunci cewa ka biya wani kudin sa ka kasa biya, to ba ha kawai za a kyale ka ba, watakila mota ka tana yawo sai ka ji an kama ta aje akai ta gota ai mata gwanjo gidanka kana zaune ko kuma wani gidan da ka siya kake kokarin ka sa danka shi ma a zo a kama shi. To a hankali a hankali akwai yiwuwar cewa duk wani abu da muke da shi mai daraja, duk wani abu da muke da shi mai kima a ƙarshe turawa za su zo su kwace shi. Saboda haka kuma kamar inda ka sani wannan bashin da Bahaushe yake cewa bashi bashi ne da shi, zaka ga duk wani abu da zai ci da mu gaba kasashen nan turawa da suke ba mu bashi kullun sai sun gindaya mana sharadi. Duk duniya kowa ya san ba abin da yake ciyar da al'umma gaba kamar harkar ilimi. To saboda haka amma zaka ga irin sharadin da ake sawa gwamnatocinmu saboda mun karbi bashi, ka kalli budget din Najeriya an dauko dan tsirarun kuɗi nake jin dala akai naira biliyan 40 da yan kai an sawa ilimi, ilimi gaba daya aka sa wannan kudin. Amma gwamnati sai
kuma lafiya shi ma biliyan 40
da eh amma
kaga ba zai amin kirki
eh amma sai aka dauko naira biliyan 100 da wajen 11 da yan kai aka sa wa ilimin primary junior secondary school iyanan wannan universal basic education wanda idan ka tsaya ka duba ina gwamnati za ta kashe wannan kudin. Ai gwamnati dauki kamar yanzu misalin jihar Kano, jihar Kano zaka ga gwamnati ba ta da primary school, gwamnatin tarayya ko daya ba mu da primary.
Kana so ka ce kudaden da aka sa wannan biliyan 110 din an ware su domin makarantun primary wanda suke karkashin gwamnatin
ko universal basic education. Universal basic education shine kaga abin da ya shafi harkar primary school da kuma junior secondary school, kaga dai ko. To kaga idan ka tsaya ka duba ba mu da primary school ko a Kano ta gwamnati, muna da kuma secondary school guda daya, wannan ita ce federal government college guda daya. To amma idan ka tsaya ka dauka makarantu na federal gamban a Kano, muna da Bayero University, muna da FCE, muna da FCE Bichi, ka gane ko? To amma gaba ɗayan su irin waɗannan inda gwamnati take da su a kusan kowace jaha a Najeriya, yanzu zaka ga akwai federal university, su aka ba wa dala
48
biliyan 48, inda kuma gwamnati ba su da su a kowace jaha a Najeriya aka dauko miliyan 111
biliyan
111. To kaga wannan abin akwai hankali a ciki, ka yunwatar da ilimin jami'a, ka yunwatar da ilimin Federal Polytechnics, ka yunwatar da ilimin FCEs, ka gane ko?
Ka zo
da NCEs, ka zo ka ce zaka raye primary da secondary school wanda gwamnatocin jihohi, wanda kuma gwamnatocin jihohi ne suke yi. To kaga wannan duke kyambera da masu wannan bamu bashin suke dora mutane kenan. Kullun cewa ake gwamnati ta rage tallafin ilimi, kullun cewa ake gwamnati ta rage tallafin lafiya, ta rage tallafin mai da talaka yake sha, wanda kuma fa tura wannan da suka bamu bashi su suke sa mana wannan sharadin, wanda kuma ita gwamnatin nan deep down a zuciyarta ta san cewa wannan sharadin da ake sa mata sharadi ne da zai cutar da talaka.
Abin da zaka gane ma barista,
amma saboda ka karbi kudin mutum,
vicious cycle
ne, vicious cycle,
vicious cycle. Duk wadannan kudin da ake baka bashi ba kudin mutura bane, kudin ka ne da kasa ta na kasa ka kai su ake karar
sa kai
ake
daukowa da
mai
kuma an sama sharadi ko
sai ka mai da su, shine vicious cycle din.
To saboda haka zaka ga wannan bashin da ake karbowa, magana fi sabilillahi, kamar inda honorable ya fada, shugaban kasa irinse idansa gabarin masu bashi wannan mummunan shawara cewar a debo bashi, saboda bashin nan in an ciwo shi a karshe ba talaka yake amfana ba, kuma a karshe talaka shine wanda zai samu cutuwa sakamakon
wannan bashin. Allah, shi da nake fada ga one of the conditions shine kullun sai su ce ke devalue naira dinka,
ka kare
naira, ai shi sai kaga sun kare naira ko ba gane ba, sun mai da ita daga naira 180 lokacin PDP wancan gwamnati aka
kai
360, saboda haka the moment kana devaluation din currency dinka kasar ka tana da fada cikin musiba ta talauci.
Kuma ranka honorable, ka san mu economy din mu, tattalin arzikin mu ya dogara ne a wajen siyo kayayyaki a kasar waje, saboda haka ita dala din nan ita take determining din farashin kowane kayayyaki. Saboda haka in naira tayi arha ta kare, saboda haka duk abin da zaka so a waje zaka zuba neroli mai mugun yawa
ka
so a dan China, kuma ka dauki kasa kamar China da inda zaka gane duniya ba gaskiya ce da ita ba, su waɗannan turan da suke sa mana sharada China, su kuma tattalin arzikin su ya dogara a fitar da kaya waje, ko daga ina zuwa ake a siya, su kuma dan a zo da kuɗi kadan a sai kaya mai yawa, kullun rage darajar kuɗin su suke dan a daina zuwa Ingila, a daina zuwa America, saboda haka duk duniya kuma su cha take musu dan Allah dan annabi kar ku karye kuɗin ku, saboda su in sun karya arziki za su
kuma suna da wutar lantarki shi yasa suke yin kayan
su, mu kuma
awa 24
awa 20
non stop,
mu zama su in sun karya kuɗin su arziki za su, mu an karya namu talauci za a
kare. Allah ya sauke abubuwan da yawa. Honorable, mu rufe da wani batu guda ɗaya.
Na'am.
Ta faru ta kare wa yanyo mai dami ɗaya sata,
gaskiya ne,
karshe dai shugaban kasa Muhammadu Buhari an zartan masa ya sa hannu batun ƙara haraji.
Na'am.
Ya rayuwar Najeriya ta kasance kenan, an ka alakanta ta da wannan harajin da za ka rage.
To sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda muke magana din nan, yanzu VAT din nan, abinda za a biya da VAT din nan shine albashi. Ba wai a saka shi into productive sector na economy ba. Productive sector shine a yau za a yi maka titi.
Wai abin nufi ba.
Yau za a yi maka makarantu.
Idan harajin din da Najeriya
ka kara.
Idan an samu kuɗin.
Yawwa.
Kuɗin albashi za a biya.
Shi ne kaga sanatoci suna kara kai ko kuma suna rige-rigen sa hannu. Saboda su za a biya albashi, su za su kwashi allowances. Shi za ka ga waɗannan sir gamman sun yi an'am da shi. Saboda su za su kwashi allowances kawai ma'aikata za su biya. Amma ina faɗa maka mutum miliyan 198 a Najeriya ba abin da zai gani. Sai dai fatara. Sai dai bakin talauci, mutum miliyan 2 kawai za a raya shine salary earners
masu samun ɗaukar albashi,
masu ɗaukar albashi su ma an suka duba ba raya su akai ba, saboda kuɗin nan da za a ƙara maka yanzu baki ɗaya inflation ya cinye, yanzu na faɗa
maka hawa
farashin din nan a ɗan tsakanin nan ma yanzu komai ya tashi, balle kuma an ƙara wannan VAT din, ina faɗa maka ƙwayar da zaka haɗiya ta magani ko ba gane ba, to sai ta zo ta fi ƙarfin talaka,
gashi an rufe boda,
gashi an rufe boda, you know. To saboda haka wannan VAT din ba alheri bane, abin da ya kamata su yi, shi yasa na faɗa maka duk san kuɗi irin na berabe, kaga Bola Ahmed Tinubu ya ce ahir kar gwamnati ta yi wannan abin da ya kamata, kar bayi kawai abin da zaka yi shine ka faɗa da ragan nan wanda ba sa biyan haraji su biya, wanda suke dungushe su biya ainihin abin da ya kamata su biya, kamar yanzu na faɗa maka OIC din nan international oil companies din nan wanda suke tilke mu da kuɗi ma kudai ma
kamfanin nan kanan da suke haƙa mun
biyu ba haƙa biyan Najeriya haƙa biyan halaji sannan su amma su sannan kamfanonuwa na gida irin su MTN ka zo abinda muke binta muna binta bashi na haraji ta kifi $2 billion
na
MTN muna binta bashi na haraji ta kifi yanzu $2 billion
honorable in ka ce $2 billion kudin Najeriya ya kai
biliyan 700 da 20
ake kusa trillion naira
kware da gaske abinda ake binta bashi na haraji kam sun kibiya amma yanzu baki daya an dauko masifa ta haraji ko ba gane ba za a dankarawa talaka kuma the moment din da ka kara haraji tsiya ta kasar ka kake tsiya ta al'umma ka kake because abinda ake cewa purchasing power din sa kullar gwaki
karfin
da yawa saboda na farko ka kara mushi kudin wuta sama da kashi 150 ka kara mushi kudin mai so saboda ka tayaya kake so
ne ga abinci kuma
ga abinci
shinkafa da ta Hausa da ta Turan da aka
hana duk kudin sa
ce ta haura
duk kai 20,000 mai
kware da gaske
to abu ba basmati muke ce
ba basmati muke ba gabarin sa dai ba sani ba ko yana ci
ani ma ba ita nake
ce an ce kwalin ta naira 4,000 ne ita ake ci a gidan gwamnati
to ka gani to ba ita ba ita muke ci ba so in ka duba wannan batch din ko ba gane ba shi ta ga yanzu Nigerian Manufacturers Association na Nigeria sun yi alwajiri da wannan
kungiyoyin sarrafa abubuwa
abubuwa baki daya saboda sun san musifa ce kuma in ba ai wasa ba sai abinda ake cewa sai su kai ya ki sayuwa
na gida
sai a baka
na taba jin Dattijo Adahama yana fada a shirin ina ji barka da hantsi yace su ƴan gida misali ya bada misalin riga singlet idan ya riga ya singlet ƴan Nigeria a rashin wutan nan idan ya gama za ta tashi a wajen naira 1,200
to
ɗan cana kuma za su zo su kawo maka za su yi ta su sai maka naira 200
to ka gani to yanzu kuma to yanzu kuma gashi an to yanzu an kara musu kuma haraji ga VAT ga irin malt taxes din da ake tai na fada maka ga wuta ga wannan kuma kar ka manta mu kamfanin nomu yanzu na fada maka muna running abin da ake cewa diesel driven economy ne diesel muke amfani saboda haka ka fada mun yanzu na fada maka da kulle boda din nan muzammil wadanda wanda na fada maka suke ta tatsa arzikin kasar yanzu ko wace lita sun kara mata naira 30 so in production kake kowace motor diesel da zaka saya in kai multiply 30 by 40,000 liters an kara maka $1,100,000 akan wa zaka fanshi
Allah ya sauke bari sa ba mu da lokaci sai dan baka minti daya honorable ya suka ne mana sa'a karshe me zaka karkare da shi akan wannan haraji da akara
kira zan yi da gwamnati cewa wannan abin nan doka da ake kokarin sa hannu na ƙara kudin haraji to gwamnati ta sake tunani akai saboda talaka kullun dada tura shi karshen bango ake kullun nauyi ake dada dora mar da ka zuwan gwamnatin nan kawo yanzu zaka ga duk wani abu da talaka yake siya na more rayuwa ko na jin dadin rayuwar sa to kusan ya ninka so uku ko so hudu to saboda haka gwamnati bai kamata izamanto duk talakawa ba gwamnatin da talaka imara ba da ita ikyautata wa zato ike tunanin cewa in tazo karshen wahala da talauci ya zo matsa sai wannan gwamnatin shi isa talakawa suka tsaya kai da fada a gabaki ɗayan Najeriya suka tsaya suka zabi wannan gwamnatin sannan bacin an yaka yara ƴaƴan talaka haka suka dinga guje-guje a babura da mota na murna
saboda
kowa
ya akwai wani liman
yes
ije shi a lokacin ba gwamnatin nan ya zaba ba
yes
wacan gwamnatin ya zaba wacce ta shude an ce yana dawowa ranar sallar magriba an kira sallah za a binne sai suka ce ba zai ja su ba
to ka gani
dan me bai da wannan gwamnatin da za ta zo ba
to saboda
ne ba shi ya zalimanci ba
to kaga Haji Muzammil duk waɗannan abubuwa ne murna da komai da yara suka dinga yi a babura da mota wasu ma suna faduwa suna rasa rayukansu murna ce ta cewa Allah ya kawo mana mazaya wanda zai samar da mu daga talauci ya kai mu promised land inda za a shiga
gidan dadi
gidan dadi to kuma kaga maimakon a shiga dadi a ce kullun talaka yau a samu wannan harajin gobe
to yanzu ba ka gani ba
wannan tsaro tsadar rayuwa ta kama
kowa talauci a duniya yanzu muni number 1 capital poverty
yanzu duk duniya amma ba
zai
takare ta wannan rubutu
kin ba to ai nan ce suke
ko da ke an ce alƙalaman biyu ne wanda suke fitar da alƙalaman in sun zo mai kyau suke dauka haisu ban barake
to saboda haka kaga ya kamata
gwamnati ta ce ita wanda suka fitar da alƙalaman sun ce Najeriya tana daga cikin kasashe masu saukin yin kasuwanci kuma su suka ce Najeriya ta fi kowa talauci amma anan gwamnati sun ce ba su yadda ba
amma sun yadda tare da cewa su kuma ƴan kasuwa a wajen su ba wannan dadin gudanar da kasuwancin da ake fara
Allah ya kyauta
amin
mai sauraro ba mu da yadda zamu tilas anan zamu gimtse mu dakatar da wannan shiri duk dadin sa duk kokarin da muke a fahimtar da al'umma ba mu da yadda zamu muna da wa'adi
sai dai mu ce muna ƙara godiya ga honorable Amanal Ahmad Muhammad da ake misaro zan ba ku labari cewa honorable Sodewa yana baro Abuja da sauran garuruwa da yake zuwa ya taho danye wannan shirin ga barista ana baro al'amuran kotu a zo da abada wannan gudunmuwa muna godiya barista Allah saka alkhairi honorable muna godiya Allah saka alkhairi
amin amin
kuma Allah sa next level din da ake zuwa dai aje da mu
ni ma Allah sa aje da ni
misaro yadda ta kasance ke da cikin wannan shiri na daurin boye a madadin Abba Haruna Idris da a kowane mako yake sarrafa na'ura domin sanarwa da ku Muzammil Ibrahim ya kasa da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.